Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25-31-60 a jamhuriyar Niger, kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makili tare da Ali Mustapha Sakwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To Baba, akwai alamar cewa sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ta ƙara janye jikinsa daga alƙawura da dama da ya ɗauka lokacin da yake campaign. A gobe Alhamis, gwamnatin ƙasar Colombia da ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma ta wannan ƙasa suke shirin sake rattaba hannu akan wata sabon yarjejeniyar sulhun da aka yi wa gyaran fuska. Sannan fargaba cewa watakila 'yan tawayen Iraki za su yi amfani da makamai masu guba ya tada hankalin mutane a can.
To bayan kun gama jin labarai, muna da rahoto akan wasu 'yan matan Chibok da suka kukuta daga dajin Sambisa.
Yau shekara biyu zuwa sama muka yi a cikin Sambisa, haka har na haifu da na haifu yari na tara su.
A Abuja kuma an kama wasu 'yan sanda da suke taka rawa a sace-sacen mutane, to sai dai wasu sun ce ba laifinsu ba ne.
Ya kana biyan ɗan sanda naira 27,000 naira 30,000 a shekara sai dai aiki zai daga shi.
Haka kuma za ku ji irin matakai da sojojin ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali suke ɗauka na yaƙi da ta'addanci a kan iyakokinsu. Sa'annan akwai shirin demokradiyya a yau da Sahabo Aliyu zai gabatar, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Jama'a barkanmu da asuba. Akwai alama cewa sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ta ƙara janye jikinsa daga wasu daga cikin alƙawuran da ya ɗauka a lokacin da yake campaign, ciki har da alwashin da ya ɗauka na cewa zai sa ko kuma zai jefa abokiyar takarar tashi Hillary Clinton a kurkuku. A lokacin ganawa da ya yi da manyan editocin kafofin watsa labarai da dama na Amurka, wanda kuma ya sha saka kafar wando da su, ciki har da jaridar New York Times wacce ya sha la'anta, nama Trump ya canja matsayi, inda ya ce yanzu ai yana mutunta wannan jarida ta New York Times yana makaranta ta. To a wajen wannan haduwar ce yake nuna wa kafofin watsa labaran cewa yanzu baya da wata niyya na neman a gudanar da ko bincike ma akan amfani da hanyar sadarwar kanta Hillary Clinton ta yi amfani da ita wajen aika sakonnin email a lokacin da take rike da mukamin sakatariyar harkokin wajen Amurka, balle ko maganar gidauniyar Clinton din ta ba da tallafi. Trump ya ce Hillary ta ji jiki matukan gaske, ita da iyalinta sun sha bakar wahala a lokacin yakin neman zaben da ya bayyana a matsayin mai wahala matukan gaske. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ɗaya daga cikin manyan mukaraban Donald Trump wanda ake ma sa ran cewa za a ba shi wani babban mukami a sabon gwamnatin, ya ce kudurin Trump din daidai yake da abin da aka saba gani a siyasar Amurka.
There's a tradition in American politics that after you win an election, you sort of put things behind you, and if that's the decision he reached, that's perfectly consistent with.
Giuliani ya ce abin da aka saba ne na al'adar siyasar Amurka cewa in kai galaba a zabe sai ka manta wasu abubuwa, saboda haka in abin da Trump ya yanke shawara zai yake nan, to wannan daidai yake da abin da tarihin siyasa ya gada dama a nan Amurka. Ita ma maganar canji da dumamar yanayi wacce a lokacin campaign Trump ya rika cewa kirkiren China ne, ita ma ya canja matsayinsa a kanta. Da maimakon a dawo da wannan batu, Trump ya ce ya fasa janye Amurka daga cikin yarjejeniyar kiyaye yanayi ta Paris.
A gobe Alhamis ne gwamnatin kasar Colombia da kungiyar 'yan tawaye mafi girma ta kasar FARC za su sake rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar sulhu wanda aka yi wa gyaran fuska. A birnin Bogota ne madugu na kungiyar 'yan tawayen Rodrigo Londono da shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos, wanda ya sami lambar yabo ta Nobel a watan jiya saboda wannan kokari da yake yi na maido wa kasar shi zaman lafiya, za su yi hidiman sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniya. Yanzu shekaru hudu kenan dai da shugabannin gwamnati na kasar da 'yan tawayen suke kokarin neman hanyar sasanta wannan tarzoma wacce ta kai ga fadace-fadace da suka lakume rayukan mutane da suka fi 220,000, kuma suka raba miliyoyin mutane da mazauninsu. A cikin watan jiya ne masu jefa kuri'a na kasar Colombia din suka ba da mamaki lokacin da suka jefa kuri'a na rashin amincewa da tsohon yarjejeniya na sulhu wadda aka kulla. Shi yasa yanzu a wannan karo aka ajiye cewa wannan sabon yarjejeniyar bayan an sa mata hannu za a hannunta ta ne kawai kai tsaye zuwa ga majalisar dokoki don ta amince da ita maimakon neman jin ta bakin al'umman kasar.
To muna ba ku labaran nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Fargaba da ake ji da cewa mayakan ISIS da ke kokarin ci gaba da rike birnin Mosul a ƙasar Iraki a hannunsu kashinta za su nemi su yi amfani da makamai masu guba, to wannan yana da haifar da zaman ɗarɗar na irin wata gagaruwar masifa da al'ummar yankin za su iya auka a cikinta idan hakan ta faru. Duk da kokarin da sojan Iraq suke da neman fitar da mutane daga wasu sassa na wannan garin na Mosul din, har yanzu akwai dubban dubatan mutanen da ke cikin garin da ita ta zo mata ritsa da su. Sannan kuma duk da cewa soja suna da kayan aiki da ke kare su daga irin wannan makamai masu guba din, ba wasu matakai masu inganci da aka ɗauka na kare fararen hula daga irin su makaman. Bilkis Whale, wacce ita ce babbar jami'ar gudanar da bincike ta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, ta ce ba wata cibiya ko ta sojan Iraki ko ta Amurka ko ta wata ƙungiyar ba da agaji wacce ke baiwa jama'a wani bayani kan abin da ya kamata su yi idan har an kawo garin farmaki da irin wannan makaman masu guba.
Akwai alama cewa duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke mata, gwamnatin kasar Myanmar ko kuma Bama ta daura aniyar ta na ci gaba da aiwatar da kudirinta na toshe hanyoyin fita kasar don hana wa dimbin tarin musulmi 'yan jinsin Rohingya ficewa ta jiragen kwale-kwale don gujewa masifar kuntatawa da ake musu a wannan kasar da akasarin mutanen duk mabiya addinin Buddha ne. Bayan sun share watanni biyu suna fuskantar samame da ma'aikatan tsaro ke kaiwa a kansu, ɗaruruwan musulmin Rohingya ne suka yi yunkurin karya doka wajen tsallakawa zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da su. Ko a cikin makon da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada rahoton cewa kamar mutane 300,000 ne waɗanda galibinsu musulmi ne aka raba da muhallansu, a yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka tabbatar da cewa an kashe aƙalla 80 daga cikinsu a lokacin da ma'aikatan tsaron Myanmar ɗin suka afka musu.
To a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana jan kunnen Amurka fa cewa kada su je ƙasashen Turai saboda fargabar da ake da ita na halin ta'addanci, musamman a wannan lokacin da mutane ke yawan shirin morewa hutun 'yan kwanaki a nan Amurka da kuma can Turai ɗin. Musamman a cikin sanarwar da ta bayar tun shekarun jiya ma Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ɗin take jan kunnen su 'yan Amurka cewa su gujewa wuraren da ake tarukan masha'a kamar shagogulan waje ko hidimomi a manyan filaye ko kuma ma kasuwannin baje koli a fili. Bayanan sai nuni da ƙasashe irin su Faransa da Jamus da Belgium da Turkiya wanda suka fuskanci hare-haren ta'addanci daban-daban a wannan shekarar da ke karewa, wanda kuma Amurka ɗin ke jin cewa har yanzu ba su wuce a sake auna su ba.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumatalla, an ceto wasu 'yan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su, kuma tuni aka mika su ga jami'an tsaro a jihar Adamawa. Malama Aisha tana cikin waɗanda suka kubuta daga dajin Sambisan, kuma ta zanta da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Sai suka kama ni suka aurar da ni, da suka aurar da ni sai sun aje mu a wani gida, da suka aje mu a wani gida bai kai sati daya ba, haka sai aka dauke mu aka kai mu Goza. Da aka kai mu Goza, daga baya aka zo aka kai mu cikin Sambisa. Yau shekara biyu zuwa sama muka yi a cikin Sambisa, haka har na haifu da na haifu yari na ta rasu da ta rasu, haka akwai wata 'yar Chibok ta haifu da ta haifu ita kuma ta rasu, haka ga yarinyanta ma yanzu a bayana, sunanta Fatima tana bayana yarinyanta. Mamanta ta rasu, sunan mamanta Debora.
Akwai matan da aka sace a Chibok, a kin taba ganin wasu?
Eh, na gansu, mun zona ma sun zona karkashin bushiya, ga yarinyansu ma a bayana.
Kamar Aisha, suma waɗannan ƙananan 'yan mata da ke ma makarantar firamare, wanda ko shekarunsu ma bai shige 13 zuwa 15 ba, sun ko bayyana yadda 'yan Boko Haram suka sace su da kuma auren dolen da aka musu a dajin na Sambisa.
Sadiya Jibrilla.
A wace makaranta kike kafin abun ya faru?
Primary.
Me ya faru? Ake tuna abin da ya faru?
Lokacin da Boko Haram sun shiga garin mu da yamma gulag karfe 5, sai muna gudu min iso har shuwa, sai suka ka sai a sai sun riga sun shiga gari, sai suka kama mu suka tattawa mu suka ji ku koma kuna gudu za ku tafi garin Arna kwashe mun zo sune suka kwashe mu suka zuba mu a wani gidan mu kai sati ba mu da mamana sai suka ce sai mu an mana aure muka ce ba za mu yi aure ba an zo an dibe mu an tafi da mu sai aka kai mu cikin sambisa muna zama ruwa amma sai ka fita ka dibe kuma kullum sai an duke mu mijin da aka aurar mana din kullum sai ya duke mu barke su mu
barke su kaman da suka kai ku sambisa ya suke kima miki aure
eh ayi min aure
ga me suke fada muku
me suke fada mana sun ce mana inda zamu zonna inda ramu zonna ba sun ce za su kakkashe mu in ba mu zonna ai mana aure ba
batun yau bane ma dai in sa kai na maharba ke tallafa wa sojoji Garba Tarfa da ke zama jami'in harkokin tsaro da kuma binciken na kungiyar maharban jihar Adamawa ya ko bayyana yadda masu kubatar da waɗannan ƴan mata da kuma ƙananan yaran
a satin da ya wuce mun fitar da 14 a yanzu kana gani akwai su 8 da yaran su a yanzu nan wanda Boko Haram ta kama su da dole an aure da waɗansu su suka zo na Zambiza daga shekara 2 zuwa sama suna kokarin gudu muka taimaka aka fitar da su
kawai yanzu Hukumomin tsaro ba su yi cikakken bayani ba game da matakin da za a ɗauka game da mata da ma ƙananan yaran da aka ceto. To sai dai tuni rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta SB Usman Abubakar ya ce tuni aka tura ƙarin jami'an 'yan sanda yankunan da aka kwato tare kuma da yin kira ga jama'a da suke ba da haɗin kai domin kulla ta biya kuɗin sabulu a fafutukan da ake yi na kawo ƙarshen matsalar ta Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz a birnin tarayyar Najeriya kuma hukumar 'yan sanda ta tabbatar da kama wasu jama'anta su guda 9 da suke da ake hada baki da su a ana fashi kuma ana garkuwa da mutane ga wakilin mu Hassan Maina kaina da ƙarin bayani akan haka
an sake cafke ƙarin wasu da ake zargi aka kuma samu bindigogi kirar AK-47 guda 14 da harsasai masu rai guda 363 da ƙarin wasu miyagun makamai rundunar 'yan sandan Najeriya ta kuma ce ta cafke wasu masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ƙarin wasu jami'an 'yan sanda guda 4 da suke taimaka musu an kuma sami nau'o'in makamai guda 10 tare da su kuma wasu daga cikin 'yan sandan sun amsa cewa su ke samar da abubuwan fashewa ga 'yan ta'adda a jihohin Lagos da Ogun kazalika rundunar 'yan sandan ta Najeriya ta kuma ce ta cafke ƙarin wasu tsofin 'yan sanda a shiyar arewa maso gabas da suke taimakawa wurin tada hankali a wancan shiyar yanzu dai ta fito fili ƙararrawa cewar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ya tsananta a ƙasar da hannun wasu jami'an 'yan sanda a ciki na tattauna da tsohon mataimakin sufeta janar 'yan sandan Najeriya AIG Ibrahim Baba Ahmad
mutane suna cikin barbar tun da an so shi daga gidan mutane yanzu kana ki just wani ko biyu ko uku da suka wuce ke har gidan mun fara hatu mun bandara an kasin ne na shugaban ƙasa abin mutane har cikin gidajen su a tama su ana garkuwa da su don a bada kuɗi ya kamata shugaban ƙasa jami'an 'yan sanda da rasoji jisu zama sai rizali akan wannan abu
eh amma yana ba dai ana ganin kamar 'yan sanda su yi aikin su bane
eh to da wannan din na wannan ce da kayan aiki ya kana biyan ɗan sanda naira 27,000 naira 30,000 kace kana sai zai aikin zai da kai
kai yanzu ka rike mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya gaba daya yanzu kai baka gamsu da yanda tsarin aikin ɗan sanda yake a Najeriya ba kenan
ko kamar ban gamsu ba na aikin ɗan sanda shi ka 35 ka je police station mota da shi naka zan mota guda biyu na yi ka je police station ne ga bindigogi da suke da shi ka dubi 'yan sanda kai hanya ka tambaye su bindiga su a sashi ne a ciki
to rella mai
ba ki da Malam Hassan kana ji na
ina jinka
kasa gaba ɗaya idan ana son kasa ta yi kyau idan ana son kasa ta gyaru to sai an so markan 'yan sanda
na tambayi dan majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukar Abba Ibrahim ko baya jin samun doka mai tsanani bisa laifin garkuwa da mutane ka iya kawo ƙarshen wannan matsala
ana kawai yin wannan din a House of Reps an yi doka ba wanda za a yi kisa ne ma gaba ɗaya kuma mutum aka same shi da wannan maganar kidnapping to nan masarar ana kokarin yin wannan problem ba rashin dokoki ba ne doka ba zai iya kama mutum ba doka zai iya hanawa ne saboda tsananin dokan da aka sa ba daidai haka insha Allah za a yi wannan
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu
to madalla a gaida Hassan Maina kaina har yau dai akan zancen tsaro a jamhuriyar Niger kuma jami'an sojoji ne daga kasashen Niger da Burkina Faso da Mali suke tattaunawa a birnin Yamai akan yadda za su bullo hanyoyi na dakile fashi da makami da ake yi da kuma ta'addanci a yankunan su na wato Lipta ko Gurma
da yake jawabi a madadin babban komandan rundunar mayakan Nijar, mataimakin komandan Colonel Ahmed Muhammad ya buƙaci hafsoshin da ke halartar wannan taro su duba hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen liftako gurma mai alhakin tabbatar da tsaro akan iyakokin Nijar, Burkina Faso da Mali, kwatankwacin ta yankin tafkin Chadi mai yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tuni dai jama'a suka fara tofa albarkacin baki akan yunkurin kafa wannan runduna. Alasan Musa Usa ne a kungiyar direbobi.
Lalle wannan matakin ya katsa aka yi tsakani da Allah. Sai in ce watakila shi na barta kawana abu. Me yasa in ce muku watakila shi na barta kawana abu? Saboda matsalolin da ke da kwai cikin ƙasar nan kowa ya san su. Waɗannan mutane masu irin wannan aibe-aiben aiki an san ko su wane ne, saboda shi da kanshi minista na cikin gida ta Owurre Baki ya ce wata kabila ce wadda an san ta yi kiran su Mujawo, kenan su ne. Ce na wannan matsala wannan mutane wannan wajen suke cikin Nijar, kowa ya san wajen da suke cikin azabakacin gana suke, azabaku ba wani sa ba, don saboda ka ƙetare mali ka kai ikarfan da diga ta sakwa da mai talake numar suna wannan gurin. Mutane ne wanda suke tana bai a cikin ƙasar nan ta Kurfai zuwa Zaramagandan nan kuwa, don ka cikin azabakacin wannan mutane suke. Amma in sun ce za su yi da wata runduna mai kula da irin wannan abun, to sai an dauki takatsatsa.
Shi ma Amadu Tijani Alhaji Anis, wani dan jarida mai bin diddigin al'amuran tsaro, ya yaba da wannan mataki da kasashen liftako gurma ke shirin dauka.
Muna ganin insha Allah wannan runduma za ta yi aiki fiye da yanda ake tsammani, balle ma in suna patrol da yawa suna zagaya kwarai bisa kan hanyoyi, tunda babban matsalai bisa hanyoyi ne ma cikin Burkina daga fada zawa Kantare. Akwai lokacin da in ka zo sai dai ka kwana fada baka iya kama hanya saboda tsoron kar a tare ka, ko kuma sai motoci sun tattaru sun zama da yawa a yi escort a huce. Nan ma akwai hatsari, tunda in ba tare da 'yan sanda ba ake yi akwai hatsari.
Colonel Ahmed Muhammad ya kuma buƙaci hafsoshin waɗannan ƙasashe su nazarci hanyoyin da za su taimaka a samu kyakkyawar fahimta tsakanin dakarun waɗannan ƙasashe uku a fagen daga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuma da la a gaida Sule Barma. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 12 kenan da minti 16 da minti 17 na dare a nan Washington DC. Yanzu kan ga shirinmu na gaba, demokradiya a yau.
Demokradiya a yau. Cikin shirin kuncin rayuwa ko siyasa ta sa wasu a Sokoto kira ga tsohon shugaba Jonathan ya dawo ya ceci Najeriya. Masu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Bari mu fara da addu'ar Allah ya hana Najeriya da kuma kowace al'umma ma shiga wani yanayi da shugaba Muhammadu Buhari ya gani zamanin yana kwas na soja a Indiya. Na karanta a hirar da aka yi da shi a wata mujalla, yana faɗin yadda ake kwasan gawarwarki da safe a ƙasar ta Indiya, yadda ake kwasar shara da safe, mutane da suka mutu saboda yunwa. Yana cewa amma yau ga Indiya ba wai kawai ta wadata kanta da abinci ba, amma har sayarwa take yi a ƙetare. Najeriya tana cikin mawuyacin hali, domin ko a ranar Litinin hukumomin ƙasar sun fidda alƙaluma sabbi da suka nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya sake yin baya da kamar kashi 2.5 saboda rashin tabbas a kasuwar mai a faɗin duniya da kuma ɓarnar da ƴan bindigar yankin Niger Delta suka yi wa harkar haƙar mai a yankin. To, ko waɗannan matsalolin ne suka yi tsanani suka sa wasu a Sokoto yin kira ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya jihar ya sake dawowa mulki sai Allah. Ga rahoto da Murtala Faruk Sanyi ne ya haɗa mana.
Babban abin mamaki ma da ya zo wa wasu a bazata shi ne yadda wasu matasa suka riƙe kwalaye ɗauke da saƙonni iri daban-daban, kamar "Baba ka dawo, Baba ka cece mu, Jonathan gwarzon shugaba" da dai sauransu, yayin da wasu suke tafi suna furtawa da bakinsu. Wannan lamari ya bai wasu mamaki, ya ba wasu haushi, wasu ko dariya, yayin da wasu ke ganin cewa wani sako ne zuwa ga salon mulkin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da kuma jihar ta Sokoto. To, sai dai jam'iyyar APC ta ce ko a jikinta, a ta bakin shugaban jam'iyyar a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu Muhammad Dangoggo.
Mu abin da mun ka doka, ubanmu, shugabanmu Allah ya mashi ka, mun doka cewa tsohon shugaban kasa zai zo shi mana jaji shi taya mu kuka shi mana alhini da abin da ya same mu sai gashi an rarraba kudi a dukkan mutoci kauka daga koina alba kulkul ne a ji a dukkan mutane a to ai mutane banga ai bace bace a bubu gidan joji amma alhamdulillah na nace maka da Allah ko nodili ya taya fa mun ne mai irin wannan tarbo shi da shugaban karma kuma balle tsohon shugaban kasa
amma wasu na ganin cewa koda dai kudi aka bayar waɗannan mutanen suka zo amma ga yadda suka taru kuma da yadda sakonnin da suke nunawa na cewa baba ka dawo da dai sauransu ana ganin kamar wata alama ce ta cewa wata kila jama'a sun fara gajiya da mulki ko kuma salon mulkin jam'iyyar APC wanda ake cewa ana gahora sa har yanzu ba su ga kaho ba
magana a ce an gaji da mulkin jam'iyyar APC shekara nawa gyara mu kai mutla shekara 16 an kai ana banna a za a yi a to cikin shekara guda da wata biyar a gyara bannan nan kajin biliyoyin da aka dokowa ga mutum guda a za a gyara bannan ga abin da dai muka roko Allah shi ya san muna
to kenan in na fahimce ka kenan wannan bai koyar da ku wani darasi ba ta yadda wata kila za ku canza ga salon mulkin da kuke yi ga jama'a
ga darasin mi magana PDP ta koya mana darasi ta koya mana darasi tun zamanin zamun na yanzu mun karanci darasi kuma mun iya darasi in wa aka magana mun zana ita in har gaba aka zana mun zana shi mun zana idan kwana gidanka sai ka karanta qul huwallahu dubu ka karanta ilahi qahadu ka karanta ayatul kursi ka karanta komai na gidanka yau sai gidanka shi kwana bude mun zauna in za ka hita gidanka in ka ga mutum biyar ta hanya garka ka gudu kai ka fata shi guduwa sai an ci guduwa yau in mun zauna garka har karhe da nuna hidan dare wannan da shi mun karatu mai karatu magana yunwa ko wani abu wannan na Allah na ba mu ihana shi
jami'ar PDP ko ta bakin sakataren ta na watsa labarai na jihar Yusuf Dingadi ta musanta zargin amfani da kudade wajen tara jama'ar
to irin daruruwan mutanen da suka bi titi wasu tun karfe 9 suna zo suna jiran sa da kuma wadanda suka bi ranka ya tare da shi a gidan sarkin musulmi wata alama ce dake ƙara nuna cewar a gaskiya jama'a sun gaji da irin wannan mulki na kama karya mulkin wahala mulkin talauci mulkin cutar da jama'a da kuma mulkin ha'inci da ake wa jama'a a cikin wahala kuma ana wahal da su
na'am to amma wasu da dama suna wato zargin cewa waɗannan mutanen kaman an dauko hayar su ne ko kuma an sai su ne ko kuma an ba su kuɗi ne shi yasa suka zo suka yi wannan lamarin
abin da nake son ka sani shine mai girma Goodluck Jonathan Kamiyo to Sokoto sai da yayi magana da gwamnatin jihar Sokoto gwamnatin jihar Sokoto dan jam'iyyar APC ne ya bada dama mataimakin gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Ahmed Aliyu ya tarbe shi Alhaji Ahmed Aliyu yana airport muna tare da shi wurin tarban shi da shi cikin motar mataimakin gwamnatin jihar Sokoto yazo gwamnatin jihar Sokoto har liyafa ta shirya ma tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan tare da mataimakin gwamnati yake daga fara sarkin musulmi ba a biya gidan kowane dan siyasa ko wani jigon jam'iyyar PDP ba kai tsaye hilin jirgi aka wuce don haka kaga in aka ce wai an dauko hayar mutane to mu muka dauko hayar mataimakin gwamna ko mu muka dauko hayar motocin gwamnati ko ko mu muka ce a ba mu masaukin baki na shugaban kasa daya kenan na biyu Commissioner ɗan sanda yana wurin director SS na wurin duk haye su muka dauko jama'a da suka yi layi visititi tun daga garin Kasarawa har zuwa cikin garin Sokoto mu muka dauko haye su ko cewa muka yi su fito akwai waɗanda kuma suka zauna tun karfe 9 a fara sarkin musulmi duk mu muka ce in kuma dauko haye su daga ina mutanen Sokoto ne sun gaji suna cikin wahala sun ga talaucin da ake da irin duk alƙawarin da aka yi musu an saba da a ce ya Goodluck Jonathan da ya to Sokoto ai mashi kuwa ko an jefe shi da mu MPDB babu inda za mu sa huskan mu babu inda za mu sa kanmu don kunya don mu yi abin kunya lokacin da ake Goodluck Jonathan an kishi ne da propaganda da ƙarya da awani da addini jama'a sun gano cogen da aka yi musu sun gano ƙarya da aka yi musu sun gano Goodluck Jonathan shine kawai tushen da ya kamata a bi a goyi baya ya ce ta Najeriya nan a wannan lokaci
na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa ko me ya janyo irin waɗannan kiraye-kirayen
to ba zan yi mamaki ba idan bango ne ya tsage dan haka kadangare ya samu gurin shiga shine cewar halin matsin tattalin arziki da aka shiga da kuma baraka a tsakanin yan jam'iyyar APC idan watakila biyun suka haɗu suka ba da dama ga waɗanda ke da hamayya da jam'iyyar su tsara yadda waɗansu za su fito su yi irin wannan saboda cimma wani buri na siyasa na kuma ba zan yi mamaki ba idan wato su kuma al'umma ɗin ne saboda saurin mantuwa irin ta ɗan adam wanda kuma ta ɗan Najeriya wato ta daban ce yanzu nan zai manta abin da ya faru jiya kullun yau ce a gaban sa idan wata kila ba wani ne isa tun ba kawai su suka ta kansu saboda suna ganin su wannan tafiyar ba sai musu ba saboda sai har wa yau magana tattalin arziki din da aka shiga matsin sa yasa yana masu mulki ya kamata su la'akari da wannan kada su bar tazara mai yawa tsakanin su da talakan Najeriya
Dr. Said wannan kore ka ambata kada gwamnati bar shin wannan sakaci ne rushin iya gudanar da mulki ne ko kuma me ya janyo haka
to babu shakka dai akwai wani nau'i na kashi a gwamnatin wannan koda babu dadin fada akwai wannan nau'in kuma a fahimta ta ya faru saboda tazarar da take tsakanin gwamnatin da jama'a kuma saboda ma tazarar da take tsakanin gwamnati da jam'iyyar gwamnatin da kuma gwamnati da majalisa domin abin da yake akwai kullun a tsarin demokradiya akwai haƙƙi da yake tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa kowa da ina da haƙƙin sa akan dan uwansa to haka kuma duka biyun suna da haƙƙi akan jam'iyya alal misali shugaban kasa yana da haƙƙi akan jam'iyya tana da haƙƙi akan gwamnati daga cikin haƙƙin jam'iyya akan gwamnati shine zamana ta san abin da gwamnati take ciki wani hali ake ciki kamar matsin tattalin arzikin nan me ya janyo shi wani mataki ake ɗauka yaushe ake sa ran za a samu sauki to haka kuma yana daga cikin haƙƙinsu zamana a naɗe-naɗe da ake yi na siyasa suna da ta cewa jam'iyya tana da ta cewa domin wasu daga cikin bayanan da jam'iyya za ta samu na gwamnati ba daga gurin shugaban ƙasa kai tsaye za ta samu ba daga gurin naɗaɗɗun siyasa za ta samu to idan aka ce ba hannunsu a waɗanda ake naɗa a siyasa shikenan ba gurin da za su samu wannan bayanin
masu aro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Murtala Faruk Sanyinna da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To akwai alamar cewa sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya fara yin rubas ga maganganun da ya lokacin da yake yakin neman campaign yana tada su kamar har da alwashin da ya dauka da cewa zai jefa abokiyar takarar shi Hillary Clinton a gidan yari. A lokacin da ya gana da manyan editocin kafofin watsa labarai a jiya yake nuna musu cewa yanzu baya da wata aniya na neman a gudanar da koda bincike ma akan amfani da ita Hillary Clinton ta yi da hanyoyin sadarwa na ƙashin kanta na wajen aika sakonnin email lokacin da take riƙe da mukamin sakataren harkokin wajen Amurka balle ko maganar gidauniyarsu na Clinton. Trump ya ce Hillary ta ji jiki matuƙa ita da iyalinta saboda haka a ƙyale su don sun sha baƙa wahala a lokacin wannan campaign ɗin. Shi ma tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani wanda na kusan shi Donald Trump ne har ma ana zaran cewa za a ba shi wani babban mukami ya ce abin da aka saba kenan al'adar siyasa ta Amurka cewa idan kai zaɓe wato kai galaba a zaɓe sai ka manta da wasu abubuwa da suka faru a can baya.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya kuma karfe 7 agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye kuma za mu karanto wasu sakonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa da muryar Amurka musamman Ali Mustapha Sokoto da muka gabatar da wannan shiri tare da mai ba mu umarni Solomon Abu da kuma ainihin injiniyanmu na wannan safe wato John Elson kenan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.